Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 25 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah wadanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan zaben rafa gardama a yankuna hudu na Ukraine. Gwamnatin Iran ta tabbatar da cewa za ta mayar da kakkausar martani kan zanga-zangar da ta barke a fadin kasar sakamakon mutuwar wata matashiya a hannun jami'an 'yan sanda. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba zuwa gabashin gabar tekunta. Gabanin wani gagarumin atisayen da sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka suka shirya.
Kanin labarun kenan. A babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ta ce ambaliyar ruwa da ke ci gaba da barazana a sassan jihar ta lalata dukiya ta fiye da naira tiriliyan guda. A jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta ta horar da wakilan musulmi da kirista yadda za su kare haƙƙin yara da mata. Bayan nan kuma za ku ji cewa kungiyoyin bin diddigin sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar sun fara jan hankula game da buƙatar kafa asusun ajiyar wani kaso da kuɗaɗen shigar ma'adanai. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Kuma assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah wadanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan abin da suka kira zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine. Sergey Lavrov ya fadawa wani taron manema labarai a Majalisar Dinkin Duniya bayan gabatar da jawabinsa a taron shekara-shekara na Majalisar ta Dinkin Duniya a ranar Asabar cewa abin da muka gani yana da ban mamaki. An fara kada ƙuri'a a ranar Juma'a kuma za a ci gaba har zuwa ranar Talata a lardunan Luhansk da Kherson da kuma yankunan Zaporizhia da Donetsk da ke ƙarƙashin ikon Rasha. A kuma buɗe rumfunan kada ƙuri'ar a Rasha inda 'yan gudun hijira da sauran mazauna yankunan za su kada ƙuri'a. A Ukraine, wasu jami'an yankin sun ce ana tursasawa tare da yin barazana ga masu kada ƙuri'ar. Kiev da ƙasashen yammacin duniya sun yi gargaɗin cewa zaɓen raba gardamar na da manufar mamaye yankunan da aka karɓe ikonsu inda kuma suka yitar da su a zaman sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. Lavrov ya ce kamar yadda shugaba Putin ya faɗa, za mu mutunta sakamakon waɗannan tsare-tsaren demokuraɗiyya ba tare da wani sharaɗi ba. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi jiya Asabar ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar za ta mayar da kakkausar martani kan zanga-zangar da ta ɓarke a faɗin ƙasar dangane da mutuwar wata matashiya 'yar ƙabilar Kurdawa Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali na gwamnati. A cikin mako guda da mutuwarta, zanga-zangar ta bazu zuwa aƙalla birane 133 tare da yin sanadiyar mutuwar masu zanga-zangar 41 kamar yadda gidan talabijin na ƙasar ya bayyana a jiya Asabar. Hoton bidiyo a shafukan sada zumunta ya nuna yadda masu zanga-zangar suke ƙona mutum-mutumin jagoran juyin-juyi halin musulunci Ayatollah Sayyid Ali Khamenei a mayafarsa ta Mashhad a ranar Juma'a yayin da suke rera taken nuna adawa da shi da gwamnati. Wasu hotunan bidiyo kuma sun nuna masu zanga-zanga a garuruwa da dama da suka hada da Tehran babban birnin kasar suna cin wuta kan hoton Khamenei. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ruwaito Raisi wanda a kwanan nan ya dawo daga wata ziyarar da ya kai a Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na kasar Amurka, yana fadawa iyalan wani mai goyon bayan gwamnati da aka kashe a zanga-zangar cewa dole ne gwamnati ta mayar da martani mai tsauri kan zanga-zangar. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba zuwa gabashin gabar tekunta a yau Lahadi, kamar yadda haɗakar manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu suka bayyana. Gabanin wani gagarumin atisayen soji da sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka suka shirya wanda ya hada da wani jirgin ruwa mai daukar jiragen sama. Rundunar sojin Koriya ta Kudu bata bayar da wani ƙarin bayani game da makami mai linzamin ba, ciki ko har da nisan zangon da zai ci da kuma yanayinsa. Kamfanin dillancin labaran Yonhap na ƙasar Koriya ta Kudu ya bada rahoto a jiya Asabar cewa Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin wani makami mai linzami da aka harba a ƙarƙashin ruwa, tana mai haƙaito rundunar sojin ƙasar. harbin makamin na zuwa ne bayan isar wani babban jirgin ruwan Amurka a Koriya ta Kudu domin halartar atisayen hadin gwiwa da sojojin na Koriya ta Kudu kuma gabanin ziyarar da mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai a mako mai zuwa.
Anjima kadan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bar mu kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. Gwamnatin jihar Jigawa ta ce ambaliyar ruwa da ke cigaba da barazana a sassan jihar ta lalata dukiya ta fiye da naira triliyan guda. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da waɗanda ambaliyar ta ritsa da su yake neman tallafi daga cibiyoyi, kungiyoyi da hukumomin ba da agaji. Mahmud Ibrahim Kwarina dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Baya ga lalata dukiya, ambaliyar ta yi sanadiyar mutuwar mutane 134 tare da lalata hanyoyin mota 22 da gadoji 11. Kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya sanar, yayin karɓar bakuncin shugabannin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Dutse. Ya ce ambaliyar wadda ta shafi akalla mutane fiye da 1000 daga cikin wannan adadi 76 sun rasa muhallinsu. Yanzu aka dai al'ummar ƙauyuka da garuruwa a yankin gabacin Jigawa waɗanda galibin su ke zaune a sansanonin gudun hijira na ci gaba da neman ɗaukin hukumomi da kungiyoyin ba da agaji na duniya.
Akalla ba kasar mu da wani mashiru a sun kama 150 saboda kuma kullum muna ba su abinci safe, muna ba su na rana, muna ba su na dare, sannan kuma muna kula abin mun buɗe asibiti domin marasa lafiya. Kuma a cikin wani kamp ɗin wallahi akwai samun mutum biyu mata wanda ɗaya ta haihu.
Malam Umar Haruna kenan jagora a sansanin rigar Ila inda aka tsugunar da waɗanda ambaliyar ta tasa daga garuruwansu a lardin Haɗeja na gabacin Jigawa. Yanzu aka dai ƙananan ƙungiyoyi irin su ƙungiyar matasa ta muryar Haɗeja sun fara kai kayayyakin agaji ga waɗannan mutane. Malam Muhammad Maigari Umar shugaban mazauna sansanin na rigar Ila da Malam Umar Nuhu wakilin Bulaman Kubayo sun bayyana farin cikin su dangane da wannan abin kirki.
Ina miƙa godiya ta a madadin ainihin wannan jama'a ta ainihin rigar Isa ga ainihin kungiyar muryar matasan Haɗeja sakamakon ziyarar da suka kawo mana, suka zo suka ga halin da muke ciki kuma suka tallafa mana da abin da ya sauka daga gare su.
Kungiyoyi daban-daban sun iya zuwa da tallafin su, gashi yau ma muryar matasa da suka zo mana suka kawo mana kayan tallafi, to muna godiya kwarai da gaske.
Yanzu dai gwamnatin jihar Jigawa ba ta kai ga bayyana irin tallafin da ta baiwa ko za ta baiwa al'ummomin da wannan ibtila'in ambaliya ta shafa ba. Al'amarin da ya sanya 'yan kishin ƙasa irin su Honorable Nasiru Garba ɗan ke cewa
wannan yana nuna cewar yana gaskata abin da muke magana kan cewar gwamnan jihar Jigawa bai damu da abin da jihar Jigawa ba, sai dai shi abin da ya dame shi. Yanzu a ce mutum ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba goma ba sun mutu akan iftila'i na abin da za a iya yin wani abu a nan, amma a ce gwamnan ma baya ma jiharsa, gwamnan ma har yanzu bai fito ya nuna mutane alhinin abin da ya faru ba. Kuma mutane muna ji a gidan rediyo suna kuka saboda iyalinsu waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu. Kana da ƙananan hukumomi 27, 22 sun samu matsala. Ana maganar cewar mutum fiye da 100 sun mutu. Ana maganar cewar gonaki ga sunan ba adadi, ruwa ya shanye. Ana maganar cewar mutane ba za su iya tasowa daga wani guri zuwa wani guri, amma ya zamanto cewar baka je gurin nan baka gani, su ga cewar suna da shugaba, su ga suna da gwamnati, suna da baitul mali.
Rahotanni daga lardin Haɗeja na gabashin Jigawa na nuni da cewa jama'ar yankunan ƙananan hukumomin kirika sama da birniwa na ci gaba da zaman dar saboda barazanar hari daga ambaliyar kogin Haɗeja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga Murtala da cigaban labaran duniya.
Guguwar Fiona mai karfin gaske ta afkawa gabashin Canada a jiya Asabar tare da ruwan sama da iska mai karfi, inda ta tilastawa mutane ficewa tare da kakkare bishiyoyi da layukan wutar lantarki tare kuma da ruguza gidaje da dama da ke gabar teku. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce tsakiyar guguwar wadda ta sauya zuwa Fiona a yanzu haka tana cikin tekun St. Lawrence kuma tana rage karfi. Cibiyar dai ta soke gargadin guguwa da hadari a yankin. Port-au-Prince dake kudu maso yammacin Newfoundland mai yawan jama'a 467 shine yafi yawan hasara a guguwar. Hankilar tawa magajin garin kafa dokar ta baci tare da kwashe jama'ar wasu sassan garin da ambaliyar ruwa ta shafa da kuma share tituna. Rain Roy, babban editan jaridar Rec House ta mako-mako, ya shaidawa kamfanin watsa labarai na Canada cewa guguwar ta kwashe gidaje da yawa da wani bene zuwa cikin teku. ‘Yan kasar Italiya na kada ƙuri'a a zaɓen ƙasa da ke zuwa a wani muhimmin lokaci ga Turai. Tashin farashin kuɗaɗen makamashi wanda yaƙin Ukraine ya haifar ya sa gidaje da masana'antu sun shiga fargabar ba za su iya tsare zafi ko kuma hasken wutar lantarki a wannan lokacin hunturu ba. Zaɓen 'yan majalisar dokokin Italiya na yau Lahadi na iya samar da gwamnatin ƙasar ta farko a ƙarƙashin jagorancin masu tsatsauran ra'ayi tun bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Ƙuri'ar jin ra'ayoyin jama'a ta nuna Giorgia Meloni da 'yan uwanta na jam'iyyar Italiya wadda take da tushen ta na 'yan mazanjiya su ne ke kan gaba wajen samun ƙuri'u. An buɗe rumfunan zaɓe da ƙarfe 7 na safe, ana kuma taron za a fara ƙirga ƙuri'un jim kaɗan bayan rufewa da ƙarfe 11 na dare, wato ƙarfe 9 na yamma kenan a agogon GMT, tare da hasashen sakamakon farko da sanyin safiyar Litinin.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira World Vision da take ayyukan kula da rayuwar yara da mata ta ce ta gano yara na fuskantar take haƙƙi. Ƙungiyar da ta horar da wakilan addinai na musulmi da kirista da sarakai har ma da masu unguwanni a jihar da magaram yadda za su san haƙƙoƙin yara da kuma hukuncen da dokoki suka tanada ga waɗanda suka ci zarafin yara ko musguna musu kana da hanyoyin magance matsalar. Daga da magaram ga rahoton da wakiliyar mutamar Abaru ta haɗa mana.
Horon yana da nasaba da yadda ƙungiya mai zaman kanta wato World Vision a bincikenta ta lura da yadda ba a kula da haƙƙin yara a wasu sassa na nan jihar da magaran, kamar yadda alƙali Hassan Malam Sani shugaban kwamitin kare yara da bunƙasa haƙoƙinsu ya bayyana.
Alhamdulillah wannan akwai bangare inda wani jikin nan World Vision take aiki. Wato abinda ya shahi wajen su da makarantar daya kasamma su mazamni su muwa duka da wannan bangare namu na arewa maso gabas ta da magaran. Wato an lura da cewa gaskiya haƙoƙin yara a nan gurin suna samun matsaloli da yawa, shi yasa suka ga tun da wasu abubuwan sai ka ga musgunawa da ake ana kara su da harka addini, mutane na ganin kamar addini ne ma ke ba da dama ko kuma shi yasa ake yin wannan abubuwan. To shi yasa suka yi hikima sai suka gano da cewa lallai ya kamata a samu a sa komiti wanda zai dinga kula da bin sauran ƙafa saboda a cimma guri tare. To wannan kwamitin ne muka gani yanzu ya kamata a ce an tara wannan duka masu faɗa a shi da magajin nan gari da sarakai da kuma malamai, kowa ya zama daga matsayin shi wato zai iya sanin menene matsayin addini a bisa wannan musgunawa da ake tunda kore duka wani hazo wanda ake da akai.
Shi ma daga nashi waje Pasto Tsahiru Abdu jan hankali yayi inda yace sai an sanya ido sosai kan yara.
Yaron ka idan yana cikin gida tare da washike, yaron ka in ya kai makaranta tare da washike, muna so mu ba su cikakken tsaro ta wannan fanni. Yaro yana da haƙƙi ta bangaren kiwon lafiya, dole ne yara a ba su ilimi wanda ya wajaba domin wannan haƙƙin su ne, ƴancin su ne. Bangaren addini ko bangaren ilimi na zamani wannan duka haƙƙin su ne a ilimantar da su. Za mu ga cewa suna da haƙoƙi da yawa tsakiyar al'ummar wanda ya zama wajibi gare mu mu kare wannan haƙƙi.
Game da hukuma kuwa, Hassanu Malam Sani ya ƙara da cewa akwai dokoki duk da ma dan uwantaka na hana fallasa mai laifi.
Akwai dokoki na zamani wato sun tanadi abu da yawa, sai dai mutane kashi wani lokaci sukan taushe abin nan a gida sai ka ga an maida tunda cin zarafin da ake akasari in ka ɗauka a cikin yan uwanci ne ake yin shi, akasari yan uwa ne ko tsakanin wani ɗa da uwa ko kanan uwa ko dan uwa, an tuka to sai a taushe abin duka a jikai shi wajen hukuma. kenan ko Allah ya ce kuma kowa sai an tambaye shi tabbas saki wanda yi
to ko su kristocin wace rawa ce za su taka anan sai pastor Zahiru ya kada baki ya ce
eh rawar da zamu taka shine zamu bada koyarwa sosai a game da musamman ga iyayen yara akwai kuma monitor wadanda muke kira malaman yara zamu ja hankulan su sosai da sosai yadda za su kula da yara koda a cikin iyalle ne koda a makarantu ne su iya su sanya yara a cikin haƙin su
Tamar Abadi murya Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abadi to har yanzu dai muna Jamhuriyar Niger kungiyoyin da ke bin diddigin sha'anin ma'adanan karkashin kasa sun fara jan hankula game da buƙatar kafa asusun ajiyar wani kaso na kudaden shigar ma'adanai ta yadda wata rana ƴaƴa da jikoki za su mori wannan arziki a maimakon a bar su da irin illolin da ayyukan haƙar ma'adanai ke haddasawa wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani
masana sun tabbatar da cewa arzikin ma'adanai wani abu ne da ko bajima ko badade ka iya karewa daga ƙarƙashin ƙasar da ake haƙar sa wanda kuma daga bisani a maimakon a ci gajiya sai dai neman hanyoyin mafitar matsalar gurɓacewar muhalli da yanayin yankin da ake gudanar da wannan aiki la'akari da hakan ne yasa kundin tsarin mulkin Niger ya tanadi dokar kafa asusun ajiyar wani kaso na kudaden shigar ma'adanai da zummar baiwa yara manyan gobe damar cin moriyar arzikin ma'adanai mafari kenan gamayyar kungiyar Rotab ta fara tunatarwa akan wannan batu inji Muhammadu Ciroma Aisami
yawun kadiba a cikin kasar mu ta Niger ana tono man fetur amma duk abin da ake samu kashe shi ne aiki babu wani asusu ko wasu kudade wanda aka maida gaye saboda ai wani amfani da su ko in wata matsala ta taso ta musamman cikin harka arzikin hako ma'adanan kasa ai maganin wannan matsalar abinda aka samu gaba ɗaya ake kashe shi kenan bai kamata tunda a magidanta ma kowa san da ayo in ka samu jika 100 a gidanka ka ce bari ka mai da jika 10 misali baya ko ka aje su saboda wata matsala to a kasa ma haka nan ne kuma constitution na kasa ya ci da samun gwamnati ayi wannan amma mu har yanzu a Niger ba mai shi
asusun ajiyar kasan kudaden ma'adanai wani abu ne da a wani zumun za iya kwatantawa da wata insurar cike gibi ko kuma na tunkarar wasu matsaloli in bazata inji Saidu Arji kwararre akan sha'anin ma'adanan karkashin kasa
kasan arzikin ma'adanai arziki ne wanda yake yana karewa tunda ka tono shi ma ana iya a san kimanin tona nawa ne kuma shekara nawa za ta dadi ba shi kenan an san yana da wa'adi wani lokaci farashin shi yana iya hawa yana iya sauka to domin wannan aka ce ai bitulmani wanda yake samun kuɗi daga ma'adanai wani lokaci ana iya ɗaukar wannan kuɗin a sa su cikin harkar ci gaban ƙasa ko kuma akwai wata matsala ana iya ɗaukar wannan kuɗin kashi guda ko kashi biyu bisa ɗari na abin da ake samu kowace shekara sai a kai shi cikin kamar wata banki a kai shi wuri inda yake za a samu kuɗin ruwa
matakin ƙarin kuɗin man diesel da hukumomin Niger suka ɗauka a sanadiyar mamayar Russia a Ukraine da tsadar kayayyaki a kasuwanni ta dalilin wannan yaƙi abubuwa ne da ya kamata a ɗauki darasi daga faruwar su
inda a ce akwai wannan bitulmani ba sai an ƙara ma jama'a ba kuɗin wannan diesel ke kenan cikin shi za a ɗebowa sai a gama a je a soye shi cikin sabon farashi kenan ya kamata yau a ce an waye ma mutane kai kuma su da kansu mai kwanta su dauki kudiri a yi tunda yanzu ana da man fetur
a watan Maris din da ya gabata kamfanin Cominac na kasar Faransa ya ba da sanarwar dakatar da ayyukan haƙar uranium din da ya shafa shekaru sama da 40 yana gudanarwa saboda dalilan da ake dangantawa da faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya lamarin da ya jefa ma'aikata da mazauna yankin cikin halin damuwa domin ba idan matsalar tattalin arziki abin na shafar muhalli ayyukan noma da sha'anin kiwon lafiya sanadiyar gurɓacewar yanayi abin da ke ƙara fayyace muhimmancin kafa asusun ajiyar kasan kudaden shigar ma'adanai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Ya sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, to a yau shirin namu ya karɓi bakoncin shugaban manhajar Netflix ta yanar gizo, dandalin da aka ware wa masu shirya fina-finan harshen Hausa don ba su damar cin gajiyar aikinsu ta hanyar watsa shirye-shirye ga masu kallo a faɗin duniya ta na'urori da ke amfani da yanar gizo. Malam, barka da shigowa cikin filin namu na wannan lokaci.
Jama'a, assalamu alaikum.
Za mu so ka gabatar mana da kanka.
To, sunana Jamila Abdulsalam, kuma ni haifaffen jihar Kano ne. Na yi rayuwata a Kano da kuma wasu sassa na Najeriya. Wannan shi ne takaitacce, kuma ni ɗan kasuwa ne wanda yake gudanar da kasuwancinsa ta fannin zamani.
Da yake ka ce kai ɗan kasuwa ne kuma matashi daga arewacin Najeriya, to me ya hankalinka wajen kirkiro da wannan manhaja? Kai mana ƙarin haske a takaice.
To wato manhajar Netflix kamar duk wata manhaja ce da ake da ita a faɗin duniya, kamar su Hulu, su Amazon, su Netflix. Abinda ya sa muka bujiro da wannan manhajar, yawanci as an entrepreneur ko dan kasuwa na zamani, you know, kullun kana kallon matsaloli ne na al'umma sai ka bujiro da solution. To in ka kawo wannan mafitar kuma ta zama kasuwanci. Ba zan manta ba, shekarun baya, kusan shekara 5-6 ko 7 baya, jami'ar Bayero da ke ina guest lecturer a can, so sukan gayyaci kamar masana ko suka je gayyaci Alinu, ba zan manta ba. So da aka gayyace shi zai yi speech, ni ma zan yi speech. So da ya fara yi, sai na fahimci maganganun da ya yi, kusan matsalolin da yake faɗa akan masana'antar matsaloli ne da suka shafi kamar satar fasaha, that's piracy, you know, there and then, you know, tunda being an entrepreneur, na fahimci inda aka iya magance wannan matsalar, to akwai opportunity. Muka fara maganganu da shi, na gaya masa cewa wannan abu ne da za mu iya kawo ƙarshensa insha Allah. So bayan mun gama wannan, sai muka fahimci cewa akwai matsaloli kusan manya guda uku a masana'antar, wadda waɗannan matsalolin in aka magance su, lallai masana'antar Kannywood masana'anta ce wadda take da potentials da kuɗaɗe masu nauyi sosai. You know, matsalolin nan sun hada, na daya matsaloli na satar fasaha, producer zai yi content and wasu su sata su dora a YouTube and all. Then akwai matsala na abinda Bature yake ce ma accessibility, poor distribution channel, yanda idan kai film ɗinka kana dan Kano wanda yake a ƙasar waje ko wani sassa na duniya, ba zai iya samu ya kalla ba. Na uku kuma sai quality, kai standard film wanda da ni da ke za mu iya zama mu kalla ba tare da muna jin ba daɗi ba. Waɗannan matsalolin guda uku su muka bijira na cewa mu magance su, mu gyara. Kuma alhamdulillah yau shekaran mu uku kenan da wani abu. Mun gyara matsalar piracy, mun gyara matsala na accessibility, tunda yanzu muna da kasashe wajen 98 da ake kallon fina-finan Hausa akan manhajar mu, kuma ba a iya dauka ko a yi recording din content daga kan platform din. Sai kuma yanzu da muke sa kudade, kuma mu ma muna shiga wajen production. So muna sa rai ya masana'antar film ta Kannywood za ta kai duk inda ake tunani za ta kai nan da shekara guda ko biyu masu zuwa insha Allah.
Haka arewacin Najeriya na da matasa masu ilimi da hazaka da baiwa ta hanyar nishadi da dama, wanda wani lokacin da dama ba su ma san suna dauke da waɗannan abubuwan ba da na ambato. Shin wasu gudunmawa kuke bada wajen zakulo matasan don su ma su zo su bada tasu gudunmawa, kuma su samu taro da sisi a aljihunsu, tunda ka ce nan da ɗan shekaru kaɗan ana ganin za a samu bunƙasa sosai a masana'antar?
Wato shi entertainment industry ko masana'anta ta fina-finai a duniya shakundum ce. Damammakin da take bayarwa ba wai film ne kadai ba. Yanzu kamar mu abinda muke kokarin yi, akwai documentaries, akwai mutane kamar ni da wahala na zauna na kalli film daga farko har ƙarshe, amma zan kalli reality shows, zan kalli documentaries, zan kalli talk shows. To duk waɗannan abubuwa ne da muke kokari. Sannan kuma idan kika dauki Hausawa kadai a duniya, muna da Hausawa waɗanda ko suke iya jin Hausa ko suke iya fadar Hausa a faɗin duniya sun haura miliyan 120, you know. So ko waɗannan kadai ka mai da hankali cewa ka ba wa matasa damammaki ta su iya fito da content kowane iri ne. Kamar yanzu in kika duba TikTok, yawanci yan film ne su ma a TikTok, mutum zai zo ya yi creating content ya saka. To muna son maimakon ka dinga yin content kana saka kyauta, ka iya neman kuɗi da shi, ba wai ka yi content kawai ka saka saboda kai suna, wanda da yawa zaki gansu sun yi suna amma in kika tambaye su nawa suke samu ba sa samun ko silibiyar. To mu kuma da muke zuwa ta fanni na entrepreneurship, muna kokarin mu ba su days, mu ba su jadawali da idan kana dan arewa zaka iya ka samu wani guri da zaka iya saka abinda ka sarrafa. Sannan kuma baya ga nan ba wai lalle sai wanda yake jin Hausa ko baya jin Hausa ba, muna son mu karye wannan bariya din na cewa Kannywood ta malam Bahaushe ne ko malam Bahaushe za iya wa content. No, muna kokari. Yanzu barin baki misali, idan yau zaka yi wani documentary akan masarautar Kano, ko kace the untold story about kamar marigayi a Dubayaru,
labarin da ba sani ba
akan marigayi a Dubayaru, ko kuma alaka tsakanin marigayi a Dubayaru da marigayya Queen Elizabeth, idan kai abin da kyau Bature ma zai zauna ya kalla, you know. So abin da mu muke bukata shine standard, mu kuma abin da muke so mu kawo shine a masana'antar shine da Allah.
Madalla, to masu sauraro, a nan za mu dakata cikin girar tamu da Malam Jamilu Abdulsalam, shugaban manhajar nan ta Netflix. Alabar shi a shiri na gaba za mu dora. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim, ke mana fatan alheri. Mu sake haduwa a shiri na gaba. Bisalam.
A gaida Shamsiya, bari a ji kaɗan daga ra'ayoyin masu sauraronmu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Najifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Mahe Karuga Sokoto. Suka ce mun ji jawaban da shugabannin kasashen duniya suka yi a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya, kuma mun gamsu da yadda shugabannin kasashen Afirka suka yi nasu jawaban, musamman Muhammadu Buhari na Najeriya bisa ikirarin shi na yin gamsashen zaɓe. Allah ya nuna mana an yi zaɓen 2023. Sako na gaba ya fito ne daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga. Suka ce tursa sawa mutane shiga aikin soja da shugaban Rasha ke yi domin cimma wata manufar sa kan Ukraine samsan ba daidai ba ne. Da ƙarshe muna fatan Allah ya ganar da shi gaskiya ya bi ta. To madalla, kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, ministan harkokin wajen Rasha ya yi watsi da Allah wadanda Ukraine da kasashen yammaci suka yi akan abin da suka kira zaɓen raba gardama a yankuna hudu na Ukraine. Sergey Lavrov ya fadawa wani taron manema labarai a Majalisar Dinkin Duniya bayan gabatar da jawabinsa a taron majalisar na shekara-shekara a ranar Asabar, cewa abin da suka gani yana da ban mamaki. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi jiya Asabar ya dage kan cewa gwamnatin kasar za ta mayar da kakkausar martani kan zanga-zangar da ta barke a fadin kasar dangane da mutuwar wata matashiya 'yar kabilar Kurdawa Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali na gwamnati. A cikin mako guda da mutuwarta, zanga-zangar ta bazu zuwa akalla birane 133 tare da yin sanadiyar mutuwar masu zanga-zangar 41, kamar yadda gidan talabijin na kasar ya bayyana a jiya Asabar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya. Sai kuma gobe da Asuba idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauci da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.